من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 19 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 1 ga watan 1 shekara ta 2024 shekarar miladiya insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin darasin littafin mai albarka na Al-Kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Az-Zahabi alaihi rahmatullah dan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin kabira ta 19 al-kabiratu at-tasi'ata 10 kabira ta 19 wacce take bayani game da shurbul khamr shine shan giya malam ya gabatar mana da muqaddima ta ayoyin al-Qur'ani sannan ya fara koro mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi daidai gabar da malai ce zikru anna as-sakran la yaqbalu Allah minhu hasanatan ambatan cewa haqiqa as-sakran dan mai wanda ya sha kayan mai ya bugu la yaqbalu Allah minhu hasanatan Allah subhanahu wa ta'ala baya karban kyakkyawan aiki daga wajensa ma'ana ba a karban aikin sa mai kyau malaiti rawa Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah kara masa yarda ya rawaito hadisi yace haqiqa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace salafatun wasu dangin mutane guda uku la yuqbalu lahum salatun ba a karbar sallarsu ba a karba musu ita idan sun yi wala turfa'u lahum hasanatun ila sama sannan ba a daga kyakkyawan aikin su zuwa sama idan sun aikata shi na farko annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ce shine al-abdul abiq shine gudajjan bawa bawan da ya gudu daga uban gidansa mutun ya sai bawa yana masa hidima bawan sai ya samu sarari kuma sai ya gudu to wannan shine na farko daga cikin wanda wannan narkon azaba guda biyu ya tabbata akan su hatta yarji ila mawalihi har sai ya dawo zuwa ga masu shi mawalihi shine waɗanda suka siye shi ko wanda ya siye shi bayadau yadahu fi aidihim ya sanya hannunsa a cikin hannunsu ma'ana ya zo ya nemi afuwar su ya nemi yafiya da alƙawarin ba zai ƙara guduwa ba shine ma'anar ya ɗora hannunsa a cikin hannunsu na biyu wal mar'atu as-sakhitu 'alayha zawjuha da macen da mijinta yayi fushi da ita hatta yarda 'anha ita ma har sai ya yarda da ita sannan ta fita daga cikin wannan matsala ta rashin karbar aikin kirki da kuma rashin karbar sallah sai na uku was-sakran hatta yashu da dan mai wanda ya sha kayan mai ya bugu shi ma zai kasance a cikin wancan matsalar har sai ya farfado ya dawo hayyacin sa mayan ya sauka sannan sai a ci gaba da karbar sallar sa a kuma ci gaba da karbar kyakkyawan aikin sa dan uwa wannan hadisi Ibn Khuzaima Imam al-A'imma shi ya fitar da shi haka na Ibn Hibban Imam al-Baihaqi duk sun fitar da wannan hadisi sai dai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ta hadisin da'ifi ne a cikin silsilatul ahadithu ad-da'ifa nasa ita hadisin bai inganta ba to amma ɗan uwa za ku ga hadisin dukkanin abubuwa guda ukun da Allah da Annabi tsira da aminci sai ra sabbata a gare shi an bata a ciki babu wani wanda wani nassi sahihi kuma sarihi bai tabbatar da shi ba idan ka dauki gudajjen bawa akwai nassoshi da suka tabbatar da narkon azaban da ke jiransa duk bawan da mai gidansa ya sa kuɗi ya siye shi ya samu wata dama ko kofa ya gudu wasu hadisan ma sun nuna aikin da ya aiki ne na kafirci Imam al-Bukhari a cikin ingantaccen littafin sa babi guda ya kulla babu tasmiyatil abdil abiqi kafiran babin da zai bayani game da ambatan bawa gudaje da kafiri ya koro hadisan annabi tsira da aminci sai ra tabbata a gare shi da suke bayani game da duk bawan da ya gudu uban gidansa to wannan kafiri ne malami suka ce ba ana nufin kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ba a'a karamin kafirci haka wasu malamin suka ambata wasu kuma suka ce a'a kafiri ne da gaske idan ya halatta yin haka ma'ana idan shi bawan ya halatta guduwa daga uban gidansa to wannan halattawar da ita ta mai da shi kafiri ba tsantsan guduwar ba saboda halatta haram kamar yadda muka sha bayani wannan menene kafirci ne abin da yake halal sai wani ya zo ya haramta shi ko abin da yake haram sai wani ya halatta shi wannan kafirci ne kai tsaye kamar yadda malami suke ambata to saboda haka bawa ya gudu wa ubangidansa wannan na ɗaya daga cikin mafiya girman laifi da nassoshi na shari'a suka bayyana haka nan abu na biyu shine mace mijinta ya yi fushi da ita har sai ya yarda da ita wannan shi ma akwai shi musamman idan mijin nata ya neme ta ne wajen saduwa ta aure ta kiyarda ta ki amincewa wannan hadisai ingantattu a cikin sahihaini da wasu sun tabbatar da cewa mala'iku za su yi ta fushi da ita har sai ta wayi gari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi idan mutum ya kira matarsa zuwa ga shimfidarsa fa abat sai ta ki ta zo wajensa ta ki ta amsa bukatarsa saboda haka annabi ce fa bata ghadbana alaiha sai ya kwana yana mai fushi da ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la'anata hal mala'ikatu hatta tusjiha mala'ikun Allah za su yi ta tsine mata albarka har sai ta wayi gari kaga wannan shi ma akwai nassin da ya tabbatar da shi haka nan abu na uku shine dan maye mutumin da ya sha kayan maye shi ma aka ce ba za a karbi ibadarsa ba har sai ya farfado daga wannan maye wannan shi ma a fili yake ai kamar yadda ku sani ƴan uwa daga cikin sharuɗan karbar ibada malamai sukan ambace su abubuwa suka ce daga ciki akwai hankali akwai balaga akwai kuma me musulunci duk mutumin da ya aiki na shari'a to kamin aikin sa ya zama karɓaɓɓe sai ya kasance musulmi ne yanzu idan arne ya aikin alkhairi wannan aikin da ya za a rubuta masa lada kamar yadda idan kai za a rubuta maka ba shi da wani lada duk aikin da kafiri zai a duniya malami suka ce iya abin da zai iya yi Allah maɗaukakin sarki zai saka masa ne kawai a duniya amma ba lada sai a bashi lafiya a bashi arziki a bashi mukami duk dai abin da za a yi masa ai masa su ne waɗanda ake gaggauto musu da ladansu na lahira sai a basu a duniya saboda babu imani amma idan suka je lahira fa ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ba su da komai a lahira sai wuta Allah kiyaye to kafiri ba shi da wani abin da zai samu idan yayi aikin alkhairi kaga daga cikin sharadin karba aiki sai ya kasance kai musulmi ne na biyu ya kasance mutun ya balaga aka ce balaga shi da mutun ya kai munzalin da za a fara rubuta masa lada ko alaki akan aikin sa idan karamin yaron da bai kai shekarun balaga ba yayi aiki aikin sa Allah madaukakin sarki zai bashi lada akan sa iyayen sa kuma su samu kamashi amma wannan baya ɗaya daga cikin abinda aka dora masa na dole ko wajibi sai yayi shi baya ɗaya daga ciki sannan abu na uku shine dole sai ya kasance mutum yana da hankali yanzu idan mahaukaci ya zo yi sallah za a rubuta masa a cikin littafin sa cewa yayi sallah ai shi gaba ɗaya ma alƙalam ma ya sauka da kansa ba haka bane baya ɗaya daga cikin mutum ukun da Annabi ya ce alƙalam ya sauka akan su yana ciki da gaske hadda mahaukaci har sai me ya warke da karamin yaro har sai ya balaga duk suna ciki to kaga ya kuma mutumin da ya sha kayan maye hankalin sa ya bar jikin sa hankalin sa ya guje ya gushe kaga wani shi ma ina ibadar sa babu an fahimta yan uwa mutum ya sha kayan maye ya kasance ba shi da hankali hankalin sa ya fita akan sa yanzu ya tsaya zai yi sallah ko wani aiki na ibada ba wannan ibadar ta sa so da ka dukkanin gabobin hadisin za ku ga akwai nasoshi ingatattu da suka tabbatar da kasancewarsu da dai amma shi wannan hadisin a yadda yake kamar yadda muka ambata hadisi ne da'ifi bai inganta ba malai ce wal khamru ma khamara al aql idan kana so ka san me yace al khamru yace shine ma khamara al aql shine duk abinda ya jirkitar da hankali ya lullube hankali yace ai ghattahu shine duk abin da ya lullube hankali ghattahu abin da yake lullube abu in kaji an ce maka giya shine duk abin da yake lullube hankali ya hana hankali kallon abin da ya kamata ya kalla ya hana hankali aiwatar da abin da ya kamata ya aiwatar sai mutun yayi tasarrufi irin na mara hankali irin na mahaukaci to wannan duk abin da mutum zai sha ya kai shi zuwa ga wannan matakin sunan sa giya sai malai ce sawa'un ditsaye ne kana rataban abin da mutum ya sha ya lullube masa hankalin danye ne kamar ruwa kamar abin da yake rume ruwa kamar giya da aka fi sani ana sha ta kwalba ko burkutu ko irin su benelin da sauran waɗannan abubuwan da zaka ga masu ruwa nan dukkanin su ko irin su sholushu duk kaga abu ne masu ruwa so haka duk abin da mutum yayi amfani da shi mai danyi wanda yake danyi ya jirkitar masa da hankali wannan sunan sa giya aw ya bisan ko abin ya kasance bushashshe ne ba danyi bane kamar me kenan kamar wiwi ko kaga taba wiwi ai sai an yi me sai an busar da ita ake amfani da ita yawwa kamar masu amfani da bala ko duk dai abin da ake amfani irin su cocaine kun ga duk ba abu ne da yake mai ruwa ba yawwa duk abubuwa ne da suke masu mai busassun abubuwa wanda suke amfani da su wasu a shaka ta hanci wasu a sha ta baki wasu ga su nan dai kala kala to kowanne ɗaya daga cikin su sunan sa mai sunan sa giya sawa'un asalinsa an yi shi ne dan ya bugar ko kuma an yi shi ne don wani amfani daga cikin amfanin nuka na yau da kullum sai aka yi isti'malinsa kuma daga baya don ya bugar ɗin shi ma ya zama giya misali kamar waɗannan kaya na mara maganin mara da mutane suke sha benelin da totalin da menelin da sauransu za ku ga asali shi baturen da ya tsara waɗannan magunguna da wanda suka yi su ba su yi su don a sha a bugu ba haka ne hatta wasu daga cikin ƙwayoyi da ake sha za ku ga ƙwayoyi ne da ake ba wa mutane ko idan mutum ya shiga cikin irin yanayin rikicewa da yawa sai a ba shi wata ƙwaya da ya ta sa shi bacci ko abin da ya kama da haka to amma shi ƙa'idar magani za ku ga kowane akwai dosage ba haka ba ne akwai yanayin da za a tsara maka cewa ka sha kaza adadi kaza da safe sha guda ɗaya rana sha ɗaya da dare sha ɗaya ko a ce sha biyu ma'ana dai akwai adadi wani kammiya da za a ce ka sha wannan adadin kada ka wuce shi kaga wannan magani ne da zai gusan maka da wani abin da ke damunka to sai mutum yayi amfani da shi fiye da yadda aka dora shi akai sai ya zama giya to wannan ya zama sunan sa giya a lokacin ba magani sunan sa ba sunan sa giya yana sane yanzu shi binalid za ku ga sai mutum ya samu kwalba daya gaba ɗayanta sai daga ta sai ya kwankwaɗe ta lokaci guda wanda hatta su wanda suke sha za ku san ce murfi ne ake sha guda murfi wani lokacin ma rabin murfi za a ce rabi za a sha amma shi kwalbar duka ya dauka ya shanye me kake tsammani dole abinda ba a bukata ya faru dole abinda ba a bukata ya faru kwaya ce wanda za a ce idan zaka sha ta saboda karfinta sai ka raba ta saboda karfinta wata kwayar ma fa yan uwa wallahi kwayar doki ce doki ake bawa amma sai dan adam mai dauka sai ya sha shi kan shi dokin idan za a bashi za a raba masa ita ne a sa masa a tsiro ya sha amma shi sai dauki guda biyar a lokaci guda sai ya shanye ina za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba shi sa wani idan ya sha zaka ga wallahi sai dai a dauki gawarsa a kai shi makabarta ya mutu. Wani in ya irin wannan shaye-shayen sai dai a dauki gawarsa. To wallahi ƴan uwa duk abin da mutum ya sha ko da asalinsa ba giya ba ne, amma ya sha shi ta wata hanyar da zai zamto masa giya ya bugar da shi, wannan sunansa giya. Kamar yadda Asar na Sayyidina Umar ya tabbata cewa giya, abin da ake nufi da giya shine duk abin da ya lullube hankali. Sai Sayyidina Umar ya ce kuma giya ana yin ta ne daga abubuwa guda shida, da su a lokacinsu daga waɗannan abubuwa ake yin giya, ko dabino, ko unabi inibi, ko sha'ir sha'ir, ko alkama, ko kaza, abubuwa dai guda biyar ya lissafa ko shida. To yanzu misali dabino ba ta marmari ba ne mai kyau mai daɗi, amma suna giya da shi. Kuma haka inibi, za ka yi mamaki a suke yin giya da dabino ko inibi? Sukan samu ruwa ne sai su zuba dabinon a ciki. Idan dabino aka zuba ruwa a ciki ɗan yi mintuna, sai ka ga wannan zaƙin ya fita daga jikin dabinon ya koma cikin ruwan, sai ka sha ruwan, sai ka ji shi kamar me, kamar juice haka ke sha. Ina fata an gane. Haka suke yi. To amma su sai su bar shi sai ya tsumu, sai ya kamar sati. An gane. In yi sati kuma a lokacin ya tashi daga abin da yake ya zama wani abin da ba, ya zama giya. Kamar dai da ka san fura, ka samu fura, ka batta, sai kwana uku, kwana huɗu, sai ka ɗauka ka sha, ba kake tsammani. Yawwa, kaga za a samu matsala sosai. To kaga fura asalinta mece ce? Fura ce halalta mutum zai ɗauka ya sha kayansa. Amma lokacin da mutum ya ƙyale ta, ta zama burkutu fa, ta zama giya. Ta zama giya. Saboda haka duk abin da mutum zai amfani da shi, ko da asalinsa giya ne, ko da asalinsa ba giya ba ne, in dai shi ya yi amfani don ya bugar da shi, ya bugar da shi, bai bugar da shi ba, sunan wani abin da ya sha giya. Yan uwa, Allah ya sa mu fahimci wannan da kyau. Malam ya ce aw ma'kulan aw mashruban, ya kasance abin ko na ci ne ko na sha ne, duk in dai mutum ya sha ya lullube masa hankali, to wannan abin da ya sha sunansa giya kawai. Malam ya ce an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, an karɓo daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah ƙara masa yarda, ya ce ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ce la yaqbalu Allahu li sharibil khamri salatan ma dama fi jasadihi shay'un minha, Allah maɗaukakin sarki baya karɓar sallah ga wanda ya sha giya ko wanda ya sha kayan maye, ma dama fi jasadihi, matuƙar a cikin jikinsa akwai sauran shay'un minha, wani abu daga ita giyar. Ma'ana matuƙar bata gama fita daga jikinsa gaba ɗaya ba, abinda ake nufi bata gama fita daga jikinsa gaba ɗaya ba, bai fi tsarar da ita duka ba, ko bai kasayar da ita ba gaba ɗaya. Inda ya kasance akwai ɗan sauran ɓurɓushinta a jikinsa, bata fita gaba ɗaya ba, to zai ta sallah ba a karɓa, zai ta ibada ba a karɓa. وفي رواية ما التي يزو أتكي وتر رواية من شرب الخمر وان دي شاكا يمعيه لم يقبل الله منه شيئا الله من أكين سركي بجي كربو كومي دغ وجن سبا حكا نيغس كياني الله بايا كربا سيدغ متمن ديكي حنكل تر أبن ديكي متمن دي بيسان أبن ديكي بدمي الله جي كربا ايكي نسا الله بجي كربا با ومن سكر منها وان دكو يشاجيا yayi maye daga giyar ko daga kayan maye, lam tuqbal lahu salatu 40 sabahan, ba za a karba masa sallar kwana 40 ba, zai kwana 40 yana sallah, Allah ba zai karba ba. Fa in taba, idan ya tuba, thumma ada, sai kuma ya dawo ya cigaba da shaye-shayen, ya cigaba da shan kayan mayen, kana haqqan 'ala Allahi an yusqiyahu min muhli jahannam, zai kasance haƙƙi ne da Allah subhanahu wata'ala ya lazumta wa kansa da kansa da ya shayar da shi daga narkakkiyar dalmar wutar jahannama, shine muhul. In ka samu ƙarfe ko dalma ka narka shi, irin wannan ruwan da ke zuba, ka san ruwa ne da ya futa bala'i wannan ruwan, irin wannan ruwan na ƙarfe, a narka ƙarfe ka ga ruwa yana zuba a ciki, inda za a ɗan ɗasa mashi a jiki da mutum ya ji yadda abin yake. To irin wannan, Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙƙi ne a kansa, ba ta duniya ba ta lahira, ita ma dalma ba ta duniya ba ta lahira, Allah madaukakin sarki zai narka da dalma a shayar da shi ita. Wannan shine sakamakon da za a yi masa. Wannan asar guda biyu da muka ambata, na farko bai inganta ba, na biyu kuwa ya inganta. Imam al-Hakim da Imam Ahmad sun fitar da shi, isnadin sa hasan ne, shine wanda makaranta yanzu, wanda ya sha giya ba za a karbi komai daga gare shi na ibada ba, kamar yadda na faɗa, saboda yana cikin maye. Sannan wanda ya sha giya yayi maye, Allah madaukakin sarki ba zai karbi sallar sa ba ta kwana 40. Malamai suka ce kuma dole sai yayi, dole sai yayi sallah, amma ba za a karba ba. Daidai yake da mutumin da Annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi, yace wanda ya je wajen boka bai gaskata boka akan abin da boka gaya masa ba, shi ma ba za a karbi sallar sa ba ta kwana nawa 40 shi ma. Duk wanda ya je wajen boka, boka ya gaya masa magana ya ki karɓa, saboda ya ji magana ce masa nauyi ba zai iya ba, bai amfani da maganar boka ba. Annabi ya ce sai ya yi kwana 40 yana sallah ba za a karɓa ba, amma kuma sai ya yi. Inda zai daina yi kuma wannan wani abu ne na daban, zai kai shi zuwa ga ridda kenan. Idan zai daina yi gaba ɗaya kuma sai ya ridda. Sai malamai suka ce sai a bi shi a yi masa wa'azi har tsawon kwana uku, a ce ka je ka yi sallah. In ya ƙi har tsawon kwana uku nan kuma sai a je a kashe shi, sai a masa haddi a kashe shi. Saboda haka shi ma wannan irin wancan hukuncin ne, zai ta yin sallah, amma Allah madaukakin sarki ba ruwansa da sallarsa. Allah ya kiyaye. Haka nan idan ya tuba kuma ya ƙara dawa, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai Allah subhanahu wataala ya yi wa kansa da kansa alƙawari, ya ɗora haƙƙi a kansa da zai shayar da shi daga narkakkiyar dalma ta wutar jahannama. Kamar yadda na faɗa, wannan ruwaya ta inganta. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace man shariba al-khamra, wanda duk ya sha kayan maye, walam yaskar, amma bai yi maye ba, ya sha kayan mayen amma ba su bugar da shi ba, a'radallahu anhu 40 laylatan, Allah madaukakin sarki zai kauda kai gabarinsa ba shi ba Allah madaukakin sarki tsawon dare 40, kwana 40 ba ruwansa da Allah madaukakin sarki bai fa yi maye ba. Kun san akwai wanda kayan maye ya zamto musu mai jiki, suna sha ne kawai dan ba za su iya dainawa ba, dan sun ɗora kansu bala'i da masifa, amma babu abin da yake musu. Allah, akwai wanda ake ban labarinsa, in ya zauna, in ya je ba ya zauna inda suke shan giya, wallahi sai ya sha kiret ɗaya, wallahi kiret ɗaya, abbi ma ya sha ake ko? Ni wannan an gaya mun shi kuma an nuna mun shi kiret ba, saboda Allah komirin da aka ba ta aka take shanye kiret, an haɗa ka da aiki. Amma shi sai ya shanye kiret ɗaya, kuma kawai sai dan in ya sha sai tashi zai fitsari. Kun san an ce idan mutum ya sha sai zai fitsarar da ita, in ya je ya fitsara sai ya dawo kuma sai ya ɗora daga inda ɗaya, in ya ga kuma sai ya tashi ya tafi gida, ba abin da take masa. Zai tashi kuna hira da shi, ba za ka gane ma ya sha ba, in dai ba wai ka ji warin wai a bakinsa ba za ka gane ba. Wannan addiction na musamman ya yi yawa. Allah ya shiryar da mu. To irin wannan da ake bayani, idan ya sha bata abin ɗinsa ba, ko kuma mutum ya sha amma ƴar kaɗan, gwargwadon yadda ba za ta iya juyen masa da hankali ba, kaɗan ya sha, to shi ma ya shiga cikin wannan duk ɗaya ne. Wa man shariba al-khamra, wanda kuwa ya sha giya, wasa kira shi kuma yayi maye, lam yaqbal minhu Allah sarfan wala adlan 40 laylatan, Allah madaukakin sarki ba zai karba daga gare shi ba nafilar sa ko farillar sa tsawon darare 40 shi ma. Da inda malami suka ce, da inda kaji Annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi, ya ce Allah ba zai karbi sarfan wala adlan ba, suka ce abinda ake nufi shine ba za a karba farillar sa ba, shine sarfan, wala adlan kuma ba za a karba nafilar sa ba tsawon kwana 40, da nafilar da farilla duk za a tattara kayansa a watsa masa ba a so. wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi da sarfan shine a taubatu ba za ka karba tuban sa ba wala adlan ko ba za ka karbi alfidya ba za ka karbi fansar sa ba ma'ana shi idan yayi tuba ba za ka karba ba haka idan wani kuma zai nemi fansar sa ba za a bashi kaga ya shiga uku kenan shi akan kansa ya tuba tuban sa a wannan dan tsakanin Allah ba zai karba ba sannan inda za a samu wani kuma ya nemi fansar sa a wajen Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba da fansar sa ba wasu malaman suka ce shine abin da ake nufi da la yuqbalu minhu sarfan ko la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adlan fa in mata fiha idan ya mutu a cikin wannan hali na maye ko na shan giyar ya sha ta kafin ta sake shi sai wani abu ya ginda ya rasu mata ka abidi wa fani to ya mutu kamar mai bauta gunki wa kana haqqan ala Allah kuma ya kasance haƙƙi ne akan Allah subhanahu wa ta'ala da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya lazimta wa kansa da kansa ay yusqiyahu min tinatil khabal da ya shayar da shi daga ƙazanta da dauda da datti na ƴan wuta kila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah wa ma tinatul khabal me kake nufi da tinatul khabal kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce usaratu ahlin nari alqaish wad dam usaratu ahlin nari alqaish wad dam shine azanta na ƴan wuta in aka ce alqaihu shine irin ruwan ciyo ruwan kurji da yake fitowa da kuma jinin da ke fita daga jikin ƴan wuta wanda suke dandanan azaba to wannan dattin na kurjin da wannan jinin da amansu da kazadin su to shine ake tattarawa sai a bashi ya sha Allah madaukakin sarki yayi alƙawari sai ya shayar da shi wannan duk mutumin da ya mutu akwai a giya a tattara da shi dan uwa wannan hadisi shi ma Imam An-Nasa'i ya fitar da shi Imam Ibn Majah Ibn Hibban Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi Malam Albani sai hadisi ne ingantacce a cikin Sahih Jami'i sai dai gaba ɗaya ce Malam Albani yace ita ce bata inganta ba shine fadin min yace fa in mata fima mata ka abid wa fali idan ya mutu kamar mai bauta gunki Malam Albani yace to wannan gabar akwai ta cewa akan ta amma duk sauran gabobin sun inganta a cikin hadisi Allah ya kiyaye wa qala Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu eh daga cikin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abdullah dan Abi Awfa Allah ya kara masa yarda shi Abi Awfa din sunansa Alqama ibn Khalid shi Abdullah dan Abi Awfa yana daya daga cikin wanda suka halarci bai'atir ridwan yana daya daga cikin wanda suka halarci wannan bai'a din ya kuma halarci yakin Khaybar da sauran ya koka da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi malamai suka ce bai baggaren Madina ba sai da manzon Allah ya bar duniya yana tare da manzon Allah tunda ya musulunta sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya bar duniya sannan sai kuma kufa can Iraki kenan to a can ya rasu malaman tarihi suka ce shine sahabi na ƙarshe da ya rage a garin Kufa da ya mutu babu wani sahabi da ya ƙara mutuwa bayan shi a wannan garin shine na ƙarshe ya mutu a wajen shekara ta 83 ko wani amma kamancin haka ya rasu sahabi ne mai falala kwarai da gaske Allah ya ƙara masa yarda amin na'am Abdullah bin Abi Awfa ya Abdullah ibn Abi Awfa shi ne ke cewa wannan maganar sa ce man mata mudminan lil khamri yace duk wanda ya rasu ya bar duniya yana mai idmani da giya yana mai takuwa da giya ta yadda ya zama dan shashayin da idan bai sha baya jin dadi shine mudminan lil khamri mata ka abidil lat wal uzza to ya mutu kamar mai botan lata da uzza kila sai aka ce masa araita yanzu kana gani mudminal khamri huwa alladhi la yastafiqu min shurbiha wanda kake nufi da mudminal khamr shine wanda baya farfadowa daga shanta kullun yana cikin ta da ya sha da ta sake shi ya koma irin masu ciwa zama da hankali ganganci
kana nufin irin su ne in banda ma dai ya irin ta dan shaye-shaye wacce zama da hankali ganganci eh ba ana fa kana ana hankali yana fara da wasu ya ƙara mai da shi tike sai ya ƙara komawa Allah ya kyauta qala yace la ba wannan nake nufi ba walakin huwa alladhi yashrabuha shine wanda yake shanta yake shan kayan maye idza wajadaha kawai idan ya same sa walau ba'da sinina ko bayan shekaru ne shi ba wai ko doshe yana cikin shan kayan maye bane a'a in ya samu zai sha kawai ma'ana ko da bayan shekara daya biyu in ya samu kayan maye kawai zai sha kun san akwai cikin yan shaye-shayen ma in ba ta gama kama mutum ba akwai yan banza ta fadi shi ba zai iya sa kudin sai sai kayan maye ba amma in aka tashi aka saya masa zai yi me zai sha akwai irin su yace to irin su ne waɗannan irin su yake wannan bayani ba fa wanda ya sa kudi da ita ba shi wanda ya sa kudi da ita kuma sai me kenan kaga abin sa yafi muni kenan faslun mala yace fasali zikru anna man shariba al-khamra an batan bayani akan haqiqa wanda ya sha kayan maye la yakunu mu'minan shine yashrabuha ba zai zamto mu'mini ba yayin da yake shan nata an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min annabi yace barawo baya yin sata hina yasriq lokacin da yake satar wa huwa mu'min alhal yana imani yana mu'mini hakan ba ta yiwa lokacin da barawo yake cikin satar sa a wannan lokacin malami suka ce ana zara imanin idan ya mutu a lokacin ya mutu ba imani kenan ya mutu a matsayin kamar wanda yake mushriki kenan a'a ba haka bane dan shan giya menene kabira ce minal kaba'ir babban laifi ne daga cikin manyan laifi amma baya fitar da mutum daga musulunci ina fata an fahimta shi sa wasu daga cikin malamai na ahlus sunna wal jama'a suka ce abinda ake nufi nan anan wajen shine ana nufin tauyewar imani ba rasa imanin gaba ɗaya ba an samu tawaya an samu giɓi a cikin imaninsa ba imani ne mai rasa gaba ɗaya ba idan ka ce za ka rasa masa da imani gaba ɗaya to wannan ka ɗauki aqida ta khawarij kana kokari ka aiki da ta khawarij ne suka ce ina ɗaya daga cikin hadisin da khawarij suke amfani da shi wannan dan su abinda khawarij suka ce murtakibul kabira kafirun suka ce duk mutumin da ya laifi babba ya zama kafiri kawai haka nan mu'tazila su ma suka faɗa su ma mu'tazila suka ce duk mutumin da ya aikata babban laifi mutumin da ya zina ko ya sha giya ko ya tata ko ya kaza a cikin manyan laifi da wannan laifin da ya daga gamawarsa ya zama arni to bambancin kai wajen hukunci ne su khawarij suka ce ka yarda tunan take su zata maka da hukuncin kisa a kashe ka to shi sai aka yi ta samun matsala da su idan sun fahimci su kai abinda ba daidai ba wanda ya saba na saki da za su kashe ka kaga babu yadda za a yi mutane su zauna a ta kashe su rabu da su ba za ka su ma sai aka yi ta kashe su kawai amma su mu'tazila sai suka ce idan kai wannan kana wani mataki da ake ce masa al-manzilatu bainal manzilatayn wanda matsayi ne tsakanin matsayi guda biyu kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba kai ba za a ce maka musulmi ba tunda ka rasa imaninka kuma kai ba a ce maka kafiri ba tunda ai ba ka mutu ka gani ba amma suka ce da haka mutu aka kuma shikenan wuta ka dawo ba shi haka mai bambanci da wancan suka ce da mutum zai mutu a haka ya sha giya to zai dawo ma cikin wutar jahannama ina fata an fahimta so da ka ida khawarij ne cewa babban laifi yana fitar da mutum daga musulunci amma aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ba sabban sa akai ita ce duk mutumin da ya mutu akan wani laifi matukar ba shirka bane to Allah subhanahu wataala zai iya gafarta masa in ya ga dama sannan idan Allah bai gafarta masa ba za a sa shi a wuta ai masa azaba gurgudan laifin sa idan aka wanke dotti da daudar zinubin da ya kwaso sai kuma aka shi aljanna daga ƙarshe saboda akwai asalin ne imani ɗan uwan fahimci wannan akwai asalin imani ba zai dawo ma a cikin wuta ba wannan shine aqidatu ahlus sunna wal jamaa saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ma duna zalika wannan ma malaman larabci suka ce tana cikin mubahamat mubahamat lafzul umum ne duk abinda ka sani wanda bai kai shirka ba Allah ya ce yana iya gafarta shi amma sai ya ce liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama ba wanda ya so bane in aka ce kalmar ya sha'u ba a fasara ta daga wanda ya so a ya ga dama saboda haka wannan hadisin abin da yake nuna mana cewa barawo ba zai sata ba lokacin da yake satar yana mai cikakken imaninsa saboda haka sai wani bangare na imaninsa ya fita wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min haka nan mazinaci shi ma ba zai yi zina ba a lokacin da yake cikin zinar yana mai cikakken imani sai wani dama duk mutumin da kaga yayi sako ko wani iri ne ma ai imani cikakke bai haduwa da me da saban Allah ko sai wannan imanin ya tawaya ya samu karanci sannan sai a samu mai saban Allah shi sa da man kaida ce aqida ce daga cikin aqaid min aqidati ahli sunnati wal jamaa al iman yazidu wa yanqus ba haka bane yazidu bi ta'ati Allah ta'ala wa yanqus bi ma'siyati Allah ta'ala haka suka ce imani da ka ganshi ba wani abu ne da yake jamid da sirri a'a yana karuwa yana kuma raguwa idan kai aikin alkhairi kai sallah ka sada zumunci kai sadaka kai azumin nafila kai kaza sai imanin ka ya karu sai ka rinka jin caji kamar battery ne a mai caji imanin ka yana mai yana boosting yana kara hawa amma duk lokacin da mutum kuma yake saban Allah yake zakiyo abinda Allah baya so to lokacin kuma imanin sa lo yake kare yan uwa imanin sa raguwa yake nasoshi na alqurani da yawa sun tabbatar da haka haka al'amari yake lokacin da mutum yake zina a lokacin imaninsa ya wani bangare da yawa ya tafi eh bangare inda zai mutu a lokacin to zai samu matsala bai mutu a matsayin kafiri ba amma mafi yawa daga cikin imaninsa ya tafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wala yashrabul khamra haka nan mashayin giya ko kayan maye ba zai sha ta ba hina yashrabuha a lokacin da yake shan nata wa huwa mu'minun alhali yana mai cikakken imani sai an samu tawaya daga cikin imaninsa wa tawbatu ma'rudatun ba'd sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce amma tuba abar bijirawa ce abakar bace bayin laifin ma'ana idan mutum ya sha giya ko yayi sata ko yayi zina daga baya sai zuciyarsa ta karye tuba to Allah zai karba shine at-tawbatu ma'rudatun ba'd matukar Allah madaukakin sarki bai bullo da rana ta gabas ba ta yamma ba to akwai ragowar dama ta mutun ya tuba shine abin da hadisi yake haska mana tuba yana nan Allah madaukakin sarki ya bijirar da shi ga duk wanda yayi abin da ba daidai ba ya tuba Allah zai karba lokacin da ake daina karbar tuba shine idan rana ta bullo ta yamma da rana ta bullo ta yamma to ahina idin la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira Allah madaukakin sarki baya buƙatar tubansa ko da mutun ya ce Allah ka gafarta mu Allah ba zai karba ba ko kuma idan ran mutun ya zo gargara an zaro ran mutun ya zo makoshi sai mutun ya ce ya tuba inna Allah yaqbalu tawbata 'abdin ma lam yughargir haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Allah yana karbar tubar bawa matakar bai zo gargara ba shine abinda fir'auna yazo ko kun ga fir'auna shi ma ai yazo gargara da fir'auna yaji matsa yaji damka da shaka ta mala'ika lokacin da ruwa ya hade da shi me yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi ne banu isra'ila wa ana minal muslimina fir'auna ya zama musulmi eh sai Allah ya ce masa al'ana sai yanzu washe ne yanzu lokacin da ransa ya zo makoshi an rufe karbar tuba a lokacin sai yanzu wa qad'a saita qablu kunta minal mufsidina kai duk abin da kai kai barna kace kai Allah ne kace babu Allah ma kamar ka Allah ma babba duk sai yanzu kuma ka gane cewa akwai wani Allah kai imani da ubangijin da mutanen Annabi Musa suka yi imani da shi to da ka tuban Fir'auna bai samu shiga ba haka Fir'auna ya mutu a matsayin me a matsayin kafiri to amma matakar kana nan da numfashinka yi kokari ka tuba wa Allah madaukakin sarki akwai kyakkyawar rajayi Allah madaukakin sarki zai karbi tuban mutu Allah ka tuban mu gaba daya wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da shi wa fil hadisi hakanan yazo a cikin wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man zana aw shariba al-khamra wanda ya zina ko kuma ya sha giya naza Allahu minhu al-imana Allah zai kwabe zai zare imani daga gare shi kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'sihi kamar yadda ka san mutun yana zare rigarsa daga cikinsa ko daga kansa idan me ya tuba rigarsa idan mutun zai tuba riga yakan jawo ta ne haka ta sama sai ya zare ta to haka za a zare imanin mutun daga ransa daga kansa lokacin da ya sha giya wannan hadisi shi ma mun gabatar da shi a baya hadisi ne da yake ingantacce wata ruwaya aka tambaye Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda cewa ya imanin yake tafiya a hadisin da makaranta a baya ne ya imanin yake tafiya sai Abdullahi dan Abbas ya da hannayensa haka sai aka sai ce haka haka yake zarewa haka kuma yake dawowa ma'ana idan imanin ya haka ya fita daga gangan jikin mutum kenan haka kuma idan yayi mai ya haka mai ya dawo ji Abdullahi dan Abbas haka ya kwatanta Allah ya kara masa yarda وفيه من شرب الخمر ممسيا اصبح مشركا مالتي هكنن a cikin sa zamu gane cewa ko kuma a cikin hadisin yake cewa wanda duk ya sha giya mumsiyan yana mai yammata mutun yaje da yamma zuwa dare ya sha giya to asbaha zai wayi gari mushrikan yana mushriki wa man sharibaha musbihan wanda ko ya sha giya yana mai waye gari da safe ya shata amsa mushrikan shi kuma zai yammata yana mai yana mushriki wato ƴan uwa ku fahimci yadda magabata suke dannu wannan nasoshi da zafi za ku gane yadda suka dauki giya da muhimmanci ma'ana yadda suka dauki sha'anin giya da muhimmanci abu ne da ba sa sassautawa akan sa kwata-kwata so da duk abin da aka ce kayan maye ne to zai lalata dabi'ar mutum ne mai kyau ta zamantakewarsa ta addini gaba daya duk zai lalata ta to shi sa suna zafafawa kwarai da gaske game da giya irin zafin da zaku ga ba ta yi akan wasu laifuffuka wa fihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hakanan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna ra'ihatal jannati hakika kanshin aljanna la tujadu ana samu shi ana iya jiyo kanshin aljanna min masirati 500 amil daga tafiyar shekara 500 wala yajidu rihaha amma ba zai ji kanshin ta ba wane ne aqun mai saba wa iyayensa wala mannanun ko mai gori idan ya kyauta wala mudminu khamri ko wanda ya cakudu da kayan maye ba iya zama sai da su wala abidi wasanin kuma bai ta gumaka wannan hadisi ɗan uwa baifi ne bai inganta ba warawa al-imamu ahmad min hadisi abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu imamu ahmad dan hanbal Allah ya kara masa yarda Allah ya masa rahama ya rawaito hadisi daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace لا يدخل الجنه مدمن خمر بعده shiga aljanna ba wanda yake cakuduwa da giya wanda yake shan giya ko kayan maye wala mu'minun bisihr ko wanda yake imani da tsafi ko sihiri wala qati'u rahimin ko me yanke zumunci wamma mata huwa yashrabul khamra wanda ko ya mutu yana shan giya saqahu Allahu min naharil ghautati Allah zai shayar da shi daga naharil ghautati za ku ji menene tafkin gauda menene tafkin gauda wa huwa ma'un wani irin ruwa ne yajiri da yake gudana
min furujil mumisati, daga farjin karuwai, karuwai mazinata mata. To irin ruwan ɓoyi da rashin kyau da ke fita daga gabansu, shi kuma wannan da irin ruwan da za a bashi ya sha kenan, subhanallah. Ai azzaniyat, abinda ake nufi da almumisat sune azzaniyat. Yu'zi ahlan nari riha furujihinna. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan warin da ke fita daga gabansu shi kadai bala'i ne da masifa ga 'yan wuta. Ba ma azabar da ake musu ba, a'a wannan warin kadai cutar da su yake. To banda kuma abin da yake fitowa daga ciki, to abin da yake fitowa din shi da dauka a basu su sha. Allah ya kiyaye. Yan uwa, wannan hadisi Hassan Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam Al-Hakim Al-Albani ya inganta shi, hadisin ya inganta. Hadisin yana da martabar Hassan. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba zai shiga aljanna ba. Duk wanda yake ya cakudi da giya. Amma abinda ake nufi anan wanda ya mutu bai tuba ba kenan. Amma wanda ya gane abinda yake ba daidai bane, ya tuba ya koma ga Allah madaukakin sarki, zai shiga aljanna insha Allahu ta'ala. Haka nan wanda ya mutu yana tsafi, ko wanda yake imani da mai tsafi, mai zuwa wajen dan boka ko dan sihiri a duba masa, wanda duk abinda ba zai ba sai duk abinda zai ba zai yi shi ba sai ya je an duba masa menene daidai a cikin me ba daidai ba, wanda bai da kaddara ba. Idan wani abu ya same shi zai je tambaya cewa wane ne ya jefe shi ko wane ne ya masa abu kaza. To duk irin waɗannan su ma suna ciki, shi ma ba zai shiga aljanna ba. Shi da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kara da cewa wanda duk ya rasu, ko kuma wanda ya mutu yana shan giya, to za a shayar da shi da irin wancan ruwa na dauda. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأرى تبتع قريش يتي إن الله بعثني حقيقة ألا مؤكين سركي يا أيكوني رحمة وهدى للعالمين لأنك سنتيرها ما جنكي دشريا للعالمين قدوني يا قباء بعثني لأمحق المعازف ألا توريني دومن نحن قوكما نلالات المعازف والمزامير kayan kada kade da kayan bushe bushe. Haka sai al-ma'azif sune kayan kada kade, kalangu ne, ganga ce, piano ne, duk wani abin da ka san ana kida da shi al-ma'azif sunan sa. Wal mazamir kayan bushe bushe kuma idan sun shiga ciki. Wa amrul jahiliyyati da kuma al-amran da ake na jahiliya. Annabi yace duk an aika wannan na lalata suna hana su. وأقسم ربي تعالى بعزته وبنجدنا يا يرنسوا دبوايسا دئزسا لا يشرب عبد من عبيدي ونباوا دقسكم باينا بزيشا جرعة من الخمر مقروا ليتجيابا إلا سقيته مثلها من حميم جهنم. Face sai na shayar da shi kwaton kwacin abin da ya sha na giya na tafashasshen ruwan zafi na wutar jahannama. Shi ne hamim, ruwan zafi tafasashe amma na wutar jahannama. Wala ya da'uha abdun, haka nan wani bawa ba zai ba giya ba ya kyale ta. Min ibadi, daga cikin bayina. Min makhafati, kawai saboda yana jin tsorona, ba dan baya so bane, a'a tsorona da yake ji da girmama umarina sai sha sai batta. Illa saqaituhu iyaha, face sai na shayar da shi ita giyar. Fi hadairil qudusi, a cikin aljanna. Hadairil qudusi ita ce aljanna. Allah zai shayar da shi giya a cikin aljanna. Ma'a khairun nudama, tare da yan rakiya ko karafka waɗanda suke mafiya alkhairi. Annudama su ne arrufaka, su ne abokan tafiya wanda kuke tare da su. Amma wannan hadisi ɗan uwa, hadisi ne da'ifi, Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tabarani, hadisin bai inganta ba. Malai ce faslun, fasali, man lu'ina fil khamri, wanda aka tsinewa a cikin sha'anin giya. Dawa 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 dawa, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine musu albarka da tsinewar Allah subhanahu wa ta'ala game da giya. Shi ne abinda za mu ji a wannan fasalin. Allah madaukakin sarki ya raba mu da shi. Allah ya sa ba mu ciki. Rawa Abu Dawuda al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lu'inatil khamru bi'ainiha an tsine wa giya ita akan kanta ita giyar karan farko ita aka fara tsine wa albarka kaga bata da albarka kenan wa sha ribuha sannan sai wanda yake shanta shi ma an tsine masa albarka wa saqiha sai wanda yake shayar da ita wanda yake rarraba ta a gidan giya ko wanda yake sayar da ita yake babba da ita wa bai'uha da wanda yake sayar da ita wa mubta'aha da wanda yake sayanta wa asiruha da wanda yake tatsota wa mu'tasiruha ga wanda ake tatsowa wa hamiluha da dan dakonta motar da aka dora wa giya da wanda ya dauko ta ya tuko direban giya wal mahmulatu ilayhi da wanda za a dauko giyar a kawo wajensa ko sto dinsa ko shagonsa wa akilu samaniha da kuma wanda ya ci farashin ta dukkanin su dinan nuni dukkanin su gaba daya wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Abu Dawud da Ibn Majah hadisi ne ingantacce warawa al Imam Ahmad min hadith Ibn Abbas qala Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa yaqulu yana cewa atani jibrilu alaihi salam malaika jibrilu alaihi salam ya zo min fa qala yace da ni ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam munada mufrad kenan inna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki la'ana al-khamra ya la'anti giya ya tsine mata albarka wa asiraha ya tsine wa wanda yake tatsa giya albarka wa mu'tasiraha wanda ake tatso wa giyar an tsine masa albarka wa ba'i'aha da mai saida giyar shi ma an tsine masa albarka wa sharibaha da wanda ke shan giya shi ma an tsine masa albarka wa akila samaniha da mai cin farashin kudin da aka saida kayan maye shi ma an tsine masa albarka wa hamilaha da mai dakon giya shi ma an tsine masa albarka wal mahmulata ilayhi da wanda aka dauko giyar aka kawo masa ko shagonsa ko inda zai ajiye shi ma an tsine masa albarka wa saqiha da wanda yake shayar da ita idan aka je gidan giya musamman da gidan giya irin na yan gayu da mutum zai je zauna akan tebur akwai wanda yake zuwa shine saba din zai dauko ya kawo wannan to shi ma tsinanne ne yanayin aikin tsinannu Allah ya kiyaye wa mustaqiha da wanda aka shayar din shi wanda yake zo ake shayar da shi din shi ma tsinanne ne kun ga wannan hadisin kadai ya isa barazana ga duk wanda yake ta'amali da kayan maye yan uwa yanzu kun ga duk wanda suke sayar da kayan maye wanda suke raba wa yara kwaya da wanda suke raba wa yara wiwi da wanda suke raba wa yara allura su je su rinka siyarwa ana kawo musu kuɗi suna tara kuɗi wallahi duk tsinannu ne Allah ya tsine musu albarka shine kawai abin da za a gaya musu Allah ya tsine musu albarka amma su tuwa ba eh in suka tuwa muna fata Allah ya yafe musu amma suna nan mutanen kawai suna raba wa yara waɗannan kayan mai da ambata duka yara za su je su siyar su kawo musu kuɗi su ne manyan su za su shigo da ita akwai kuma a shigo a ba su yara suna nan a ran karraba musu allura da sirinji da komai gashi nan allura fa yaro ko makarantar nan inda ake nasin bai sani ba makarantar likitanci ba ko makarantar nasin bai sani ba amma zai dauki allura ya daba wa kansa allura fa kuma kun san babban hadarin yan uwa wannan allura wani yake ban labari yace wallahi malam sai yara guda uku su kansa a lokaci guda allura ku duba yadda ake idan ake allura aka mutum ɗaya allura ba shikenan tashi aiki ba wallahi alluran nan guda ɗaya idan ya abin nan ya fasa wannan abin ya zuko yewa kansa shi wannan sirinji zai bayar shi ma wani ya zuko yewa kansa sai mutum uku isi musu shi kansa allura ɗaya zaka yi mamaki ni na taba gano na yaro yana yi mamaki wallahi mun zo wucewa a gaban mutane ba wani abin nan a gaban mutane dan a unguwa ne a layi ne bayan sallar magariba naga yayi haka da allura yana wa kansa
ina kallo za ka yi mamaki. To yanzu mafiya sharri daga cikin ƴan'uwanmu, daga cikin mutane ƴan'uwa, shine akwai waɗanda su kuma suna nan ta wannan hanya suke cin abinci, sai da irin waɗannan kayayyaki. Sun haukata mana yara, sun lalata musu ƙwaƙwalwa, sun lalata musu fita. Yaran da ya kamata a ce an amfane shi a unguwarsu da gidansu, an lalata masa rayuwa gaba ɗaya, yanzu bai san inda ya dosa ba. Dan Allah ka kalli ɗan shaye-shaye a unguwarku, ka kalli ɗan shaye-shaye a unguwarku, za ka ga akwai ɗan shaye-shaye da ya kai shekara 50 har yanzu bai san inda ya dosa ba. Shekara 50 bai san inda ya dosa ba, ba shi da alƙibla a rayuwarsa. Saboda babu abin da yake lalata rayuwar mutane kamar shaye-shaye, babu shi. Allah, duk wannan zunubin da ake yi, kowane da irin nasa laifi, amma ka ɗauki shirka, in ka ɗauki shirka ban ce ya fi kowane girma bayan shirka ba, a'a, amma ka ɗauki lalata mutane babu kamar shaye-shaye. Babu. Dan in dai mutum yana shaye-shaye, in dai ya saba a shaye-shaye, ka kalle shi daga shekarunsa har ya girma, wallahi ba zai zama wani a rayuwarsa ba, ba zai taɓa nuna kansa wani abu, sai dai in ya daina. Haka mutum zai taso a lalace, ya rayu a lalace, ya mutu a lalace. Shi sa ni a kullum wanda bana daga musu kafa wajen addu'a su ne masu sai da kayan mayan nan, babu mugaye kamar su. Ba mugaye kamar su wallahi. Kuma suna nan a cikinmu. Suna nan a cikinmu. Wani business din suke nan kawai wallahi ɗan uwa sai da kayan maye. Wani irin bala'i ne irin wannan, saboda Allah kai ya kasance da lalata ƙwaƙwalwar ƴaƴan musulmi kake cin abinci. Sai wani ya haukace kai zaka ci abinci, dan Allah wani irin abinci ne wannan? To Allah ya mana maganinsu, Allah ya tarwatsa aniyarsu, duk abin da suka samu Allah ya zare masa albarka. Duk abin da suka samu kada Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon ci cikin halin lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Anan za mu dakata yi wa insha Allah ta'ala. Sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu, sai mu dora daga inda muka dakata. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya. Kuskuren da muke, Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.